This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya da asubahin yau Lahadi 18 ga wata. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu jiya Asabar ya ce babu amfanin ci gaba da tattaunawa kan yarjejeniyar kwance damara a Gaza. Yana mai kiran sharuɗan da Hamas ta gindaya yaudarar kai. Ya ƙara da cewa za a iya cimma yarjejeniya a diplomasiyance ne kawai ta wajen tattaunawa kai tsaye ba tare da gindaya wasu sharuɗa ba. Da yake magana da manema labarai, Netanyahu ya ce ya tura wakilai wurin tattaunawa a birnin Al-Qahira kamar yadda shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci yayi, amma ya ce tattaunawar ta cije. Hamas ta fitar da wani bayani jiya Asabar inda ta ce jagora Ismail Haniyeh yana mai cewa Isra'ila ce musabbabin rashin ci gaba a tattaunawar ta samar da zaman lafiya a Gaza. Kasar Somalia ta yitar da abin da ta kira wani yunkuri mai ban haushi da gwamnatin kasar Habasha ta yi, inda har jami'an tsaronta suka nemi dakatar da shugaban kasar Somalia Hassan Sheikh Mahmud daga shiga wurin taron kasashen Afirka a birnin Addis Ababa, a cewar wani bayanin da gwamnatin Somalia ta fitar jiya Asabar. Gwamnatin tarayyar Somalia ta yi matukar Allah wadai da yunkurin takalla da gwamnatin Habasha ta yi na kawo rudani ga tawagar shugaban Somalia a hanyarta ta zuwa taron kungiyar kasashen Afirka na shekara ta 2024 a birnin Addis Ababa, a cewar kamfanin dillancin labaran gwamnatin Somalia Sonna. Wannan mataki ya saba ma dukkanin tsare-tsaren harkokin diplomasiya na ƙasa da ƙasa, musamman ma sanannun ƙa'idojin kungiyar ƙasashen Afirka. Wannan matakin wani dori ne akan jerin matakai marasa kan gado waɗanda gwamnatin Habasha ta yi ta ɗaukawa a baya-bayan nan, a cewar bayanin. To sai dai mai magana da yawun Firaminista Abiy Ahmed na Habasha, Bilal Senu, ta gaya ma kafar labarai ta AAP cewa Habasha ta yi kyakkyawar tarba ma Firaminista Mahmud, kuma ta ba shi cikakken girman da ake baiwa shugabannin kasashen da ke halartar taron. Majalisar Dokokin Kasar Hungary za ta amince da buƙatar Sweden ta zama mamba a ƙungiyar tsaro ta NATO a zamanta na gaba a wannan wata, a cewar Firaminista Viktor Orban ga manema labarai jiya Asabar. Abu ne mai kyau da takaddamarmu da Sweden ta kusa zuwa ƙarshe, a cewar Orban a wani babban jawabi. Ya ƙara da cewa mun kama hanyar amincewa da shigar Sweden ƙungiyar NATO a zaman da majalisarmu za ta yi nan gaba. Majalisar dokokin za ta yi zama na gaba ne ranar 26 ga wata. Kasar Sweden ta rubuta takardar neman shiga NATO tun kusan shekaru 2 da suka gabata, wani abin tarihi wanda ya biyo bayan mamaye Ukraine da Russia ta yi. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da 'yan Najeriya ke dada kokawa kan matsin rayuwa, hukumomi a yankunan kan iyakokin Najeriya, Niger da Kamaru sun fara daukar matakai, ciki har da neman haɗin kan 'yan kasuwa don ganin hatta 'yan gudun hijira sun samu sa'ida. Daga Maiduguri ga wakilinmu Ibrahim Ibrahim.
Wannan ganawa da gwamnatin jihar Borno tare da 'yan kasuwa suka yi game da irin yadda tsadan farashin kayan abinci ya zama arakakaya, duk dai don a samarwa al'umma saukin rayuwa, gwamna Zulum ya gina kasuwan banki da ke karamar hukumar Bama mai makwabtaka da kasar Kamaru, wadda 'yan Boko Haram suka lalata a shekarun baya. Tuni ma dai gwamnan Ayowa mai nisa daga Kamaru, Bakari Mijin Yawa, da wakilin shugaban Kamaru Falbiya sun nuna bukatar sake fara kasuwanci kan iyaka. Wasu 'yan kasuwa sun ce hakan zai sake karya farashin kayayyakin abinci.
Da muna zuwa mu can duk kasuwa a Cameroon. Yanzu Allah ya sa gwamna ya zo ya bude mana kasuwa mu.
Kuma Allah ya yarda za su bar mutane Cameroon su zo su saya kaya, mu ma mu dauka mu shiga.
Dangane da tsadar rayuwa, yan gudun hijira da ke zama a Damasak da ke makwabtaka da Difa Niger, wadda a baya suna samun tallafi daga gwamnatin Niger da hukumomi, sun ce a yanzu ba sa samun tallafi daga hukumomi. Sai dai a jawabinsa, memba a majalisar wakilai na jihar Borno, wakilin gwamnan jihar Borno, ya bayyana yadda gwamnatin jihar Borno ta aike da kayayyakin abinci ga al'umman Damasak. Karshen rahoton kenan. Ibrahim Mustapha, muryan Amurka daga Maiduguri.
A gaida Ibrahim da wannan rahoton. Kasar Iran ta gabatar da wasu sabbin makaman tsaron sararin sama guda biyu jiya Asabar, a cewar kafar labaran gwamnati, yayin da ake dada zaman tsatsar a gabata tsakiya, inda Isra'ila da Hamas ke fafatawa a Gaza. Makamin Arman mai ruguza makami mai linzami da makamin Azarashi na kari sararin sama, waɗanda ma'aikatar tsaron ƙasar ta ƙirƙiro, an gabatar da su ne da safiyar nan, a cewar kafar labarai ta IRNA.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, tunda ke tabo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana Halima Abdulra'uf, jagorar shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan mako za mu yi nazari ne akan kutsen yanar gizo da ya zama ruwan dare a kusan duk faɗin duniya, inda wasu gungun mutane ke amfani da kafofin yanar gizo wajen damfarar mutanen da basu ji basu gani ba, kamar yadda ke sanya waɗanda lamarin ya fi shafa cikin wani yanayi na rudani, musamman idan aka tuntube su da batun shari'a bayan wani ya kutsa cikin shafin su na internet tare da damfarar mutane a sunan mai shafin. Kafofin sada zumunta yana da alfanu daban-daban, musamman sauƙaƙe mu'amalolin zumunci, kasuwanci, cinikayya da ke kai ga samun kuɗaɗen shiga da dai sauransu. Masana kafofin yanar gizo dai sun kwatanta kutsen yanar gizo a matsayin wani yanayi na amfani da hanyoyin internet da cibiyoyin sadarwa a sami izinin shiga shafukan mutane ba tare da sanin su ba, da zammar aikata laifi, barna ko zamba a wasu lokutan. Tun farkon kirkiro kafofin yanar gizo, kama daga email da shafuka kamar na Instagram, Facebook, Twitter da dai sauransu, ake fama da matsalolin masu yin kutse waɗanda suka yi sanadiyyar rasa dukiyoyin al'umma a ƙasashen duniya da dama, kamar yadda alƙalman ƙiddigar shafin ResearchGate suka yi nuni. Bari mu fara ji daga bakin wacce aka yi wa kutse a shafinta na email.
Sunana Dr. Hawwa Mustapha Babura, an taɓa yi min kutse amma ni a email. Email ɗina aka shiga aka sace, kawai na Ankara na gaba na samun email. To dama na taɓa riƙe wasu ɗalibai a Amerika daga ƙasashe daban-daban, inda na fara sani sai wata ɗaliba da ta zauna a gidana ta shekara a matsayin exchange student a Germany, sai ta kira ni tana ta ce da ni, ga kuɗin kakata ta tara, mun nemi 50,000 mun rasa, amma yanzu ga $50,000 kakata ta bamu daga saving ɗinta, ina za mu aika miki? Na ce na shiga uku, calm down, ban tambaye ku 50,000 ba. Ta ce kin aiko email kika ce mu aika 50,000, muna ta neman ki mun rasa. Kuma email ɗin ta ce za a kuma aiko email da instructions wai kin makale a wata ƙasa can daban, kuma ana neman kuɗi dole sannan ki fito. Na ce musu no, ga ni a gida a nan a Kansas City, ban makale a ko ina ba. Abin ya bani mamaki, sai can na Aukara sai na ga duk sun ɗauki email ɗin mutane, hadda na 'yan gwamnati da nake aiki da professionals da 'yan uwa abokan arziki gaba ɗaya sun aika musu, wai na makale a wani guri, wai ina neman kuɗi a fito da ni. Amma wannan email ɗin har yau ban same ta ba, kuma ina son email ɗin nan don sunan garinmu ne Babura, amma alhamdulillah ba wanda ya aika musu. musu komai.
Masu kutsan ba su bar kafofin sada zumunta a baya ba wajen aikata barnar su, kuma za mu ji daga wasu ma'abota dandalin Facebook akan abin da ya faru da su.
Sunana Fatima Kafu. An taba hakin na Facebook account ina gaskiya. Matakan da na dauka na samu shi shine ba wai ni bane, aka hada ni da wani wanda shi aikin sa kenan yana retrieving na account. Idan aka yi hakin su aka hada ni da shi, lokacin aka biya kuɗi sai ya mayar min da account ina gaskiya.
Ni kuma nawa kin gane ba wai kutse aka min a account ina na social media ba, kawai dai hotuna na aka dauka aka rika amfani da shi a wani account. Abin su dai na cryptos din nan, so za su ce wai mutum wai zai bada kuɗi after like hours ko a day or two za a yi multiplying kuɗin shi a bashi. So wallahi kawai dukkan latest hotuna na rika dauka ina sai aka maka suna wai Hajiya Aisha Musa, and they blocked me from the account a Facebook, so ba na gani. So mutane suka rika screenshots suna aiko min suna cewa gashi kuma ana amfani da hotuna na. So at the end of the day I used another Facebook account na wata ne ina ne contacting the person behind wannan account din cewa abin yake transaction din suke. I was like trying to get something da zan iya kama su da shi. So nayi ta jin su dai haka ne nuna cewa ni I'm interested in the business. At the end of the day had dia muka kai stage din aka bani account number da zan dai deposit kuɗi. So I used the account number ne reporting everything to the EFCC. So EFCC were able to trace me account din wata yarinya ce a wani state, so suka gani. So she the person behind wannan account din ashe namiji ne. So he used account na yarinya ne yana amfani da shi yana karbar kuɗi. Da ƙarshe dai case din ma dai gabaki dai na zo ni ma na shiga wani chaos haka na manta da shi da sauransu.
Sunana Bashir Ibrahim Hassan. Kusan kutsen yanar gizo ya zama wato abin da za a ce ruwan dare game duniya, wanda idan bai same ka ba ya samu wani na kusa da kai, musamman kutsen manhaja ta WhatsApp. Ni dai ba taɓa min ba, amma dai an yi wa wasu na kusa da kuma an buƙaci kamar ni yadda aka yi shine, sai dai su an yi kutsen nasu WhatsApp din kuma an zo ta nina WhatsApp din a tambayi cewar in tura kuɗi. To amma yadda ni ba yi nasara akan ni in tura kuɗin ba, shine nakan kirawo su waɗanda suke da wannan account din, wanda na mutane ne na kusa da ni ko abokan aiki ko kuma yan uwa, tambaye su kai ne ka turo ka ce in bada kuɗi kaza, nan da nan ko zaki ji mutum ya ce a'a ba shi ya turo ba. To ta wannan hanyar ni ba a taɓa yin nasara wajen karɓar wani abu daga wajena ba. In dai kusan WhatsApp ne, in dai an tambaye ka kuɗi, in ka ga wani suspicious wani abu dai da baka tabbatar da shi ba, babban abu da zaka yi shine ka tuntuɓi mutumin ta waya. In ma baka same shi ba, ka tuntuɓi wani wanda ya san shi na kusa da shi, wanda zai iya ankar da shi nan da nan abin da yake faruwa.
Sai kuma bangaren Instagram.
Sunana Abdulsalam Isra Malan, an fi sani na da Hausa Guy a social media. Ni ma na taɓa samun wannan matsalar na kutse a Instagram, lokacin gaskiya ba ta da tsaro sosai. So an yi kutsen, wanda suka yi kutsen sun yi amfani da shi, kusan suna ta tura messages da kuma ɗora wasu hotuna na wannan kasuwanci ta online. Ka sa kuɗi, bayan awanni ka samu ninkin kuɗinka. So waɗanda suke dama aka ce guda sarkin gurin kuɗaɗe akan mutu, wanda suke da kuɗin irin waɗannan kuɗaɗen sai suka yi ta tura kuɗaɗe suna tamanin ni ne. Wanda kuma suke da lambobi na sai suna tura message ta WhatsApp, sai in gaya musu cewa ba ni bane an yi hacking din account ina, don ni account ina lokaci kwata-kwata bana ɗora hotuna, video zalla nake dora, kuma bidiyon sai wanda ni na kirkira ba wanda na ɗauko daga wasu wurare ba suke sawa. So in dai mutum ya ga bidiyo wanda ba ni ne na yi creating bidiyon ba na sa, to lallai akwai matsala a wannan handle din. To mutane dai wanda suka sa kuɗi suka sa kuɗi, musamman akwai mutane uku wanda na san su sun sa kuɗaɗe da yawa. Ɗaya ma ta sa kusan 700,000 da wani abu ya lashe, akwai ɗaya ta sa 300,000 da wani abu, akwai wata jama'a ta sa kusan 200,000 da wani abu. Duka dai aka ci wannan kuɗaɗen, banda yan ƙanana wanda sai da muka dawo da shi muka gano wai ya damfar mutane sama da 100 da wani abu ta true handle dina. So a ƙarshe dai mun ta tracking din abin taimakon wasu da kuma wasu jami'ai dai na tsaro da muka yi reporting, har aka ci nasara muka kama shi. Wani ne dan Lagos ne ma yi hakin din abin, amma mun ci nasara an kama shi, kuma mun hada shi da EFCC ma har an kai shi kotu. Waɗanda aka iya biya aka biya su, sannan shi kuma aka tura shi gidan yaro na shekara 1.5. So wannan shi ne dai. Sannan kafin account din ya dawo gaskiya ya ɗauki lokaci, don sai dai kusan wata 6 wurin wata na 7. So ɗaya daga cikin yan uwa wanda ake tare da su ya zo yake cewa yana aiki da kamfanin Mita haka. So shi ne da ya taimaka aka dawo da account din, sannan kuma aka trace mu abubuwan da ya faru ta account din.
Ababan masu kungiyoyi ma bari mu ji nasu bahasin kutsen da aka yi musu.
An taɓa yi mana kutse a kungiyar mu ta Arewa Women in Diaspora. Mun kafa kungiya na 'yan arewa da suke mazauna ƙasar waje. Muna ta abin alheri, muna hada kuɗi mu taimaki arewacin Najeriya inda ake da bukata marayu waye-waye. Ranan nan kawai sai aka zo aka ce aka aiko wata 'yan kungiyar wadda take admin wani abu gashi-gashi ta je dai ta danna kawai kan ta farga duk an kwashe sunayen mu gaba daya a group din. Ana ta aikowa cewa wai ta makale a aika kuɗi gashi-gashi. A takaice dai suka tarwatsa mana group har yanzu ba mu recover ba. Ko da dai mun bude wani group din amma har yanzu ba mu samu number mu ta farko ba.
Kazalika za mu saurari shawarwari daga bakin wanda ya taba fuskantar kutse a shafin Instagram dan ya zamo darasi ga sauran mutane.
To shawarwari kuma na gama gari wanda kowa na iya bayarwa musamman mu waɗanda abin ya shafa shine ya kamata in so samu ne musamman content creators ya kamata a samu wayar da kake amfani da shi na social media ya zamana daban wanda kana amfani da email din wanda ba wanda ya san wannan email din da phone number ita kanta wayan kwata-kwata baka amfani da shi wajen kiran waya ko kuma amsa sakon messages ko WhatsApp ko wasu abubuwa na mutane sai dai kawai social media ne kake amfani da shi kana handling nashi a wannan wayan ita kadai wayar da kake amfani da shi na kira da amsa sakonni ya zamana ita ma ta daban ce ita kuma ba ta attached to wani abu naka wanda za a iya maka kutse so haka zai dan rage ko da za a ce an yi kutsen ne to ba za a yi maka kutsen na gaba daya ba sai kuma mutane su kiyaye gaskiya sosai wurin an turo musu da sakonni ba ko da sako ne za a turo maka a ce ka danna link ka amshi sakon da aka tura maka ba musamman waɗanda suke amfani da mutane da yawa da suke tura musu sakonni ko kuma a cikin wani group ko duk bidiyon da ka gani ko audio ko an turo sako ka ce zaka bude wannan gaskiya dole ne abu a kiyaye sosai
to masu sauraro gabaki daya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdurrauf ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam
madalla yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da yin bayani ne akan ciwon basir ko kuma pile a turance Idan za a iya tunawa a satin da ya gabata, likita ya yi bayani akan ciwon basir da alamominsa har ma da abubuwan da ke kawo cutar, sai kuma lokacin da aka ɗibarwa shirin ya yi halinsa. To a wannan mako, za mu ci gaba da tattaunawa ne da Dr. Muslim Bello Katagum kan alaƙar zaƙi da maiƙo da kuma cutar basir kamar yadda mutane ke alaƙanta shi da cutar. Likita gare ka.
To babban alaƙar su dai shine ga waɗansu mutanen suka yi complain akan in suka sha abu mai zaƙi musamman lemun kwalba in nace lemun kwalba kuma ina nufin wanda yake zuwa na kwalba wanda yake zuwa a cikin kan a ko kuma wanda yake zuwa a gora to da yanzu yawanci lemun kwalban namu sun fi zuwa a gora ga wanda suke sha musamman su zo sha a wani lokaci irin kaman bayan da daddare a kafin su kwanta ba a samu any form of movement ba ko kuma ya ja sa banginan su yayi tauri to yawanci sukan samu irin wannan complain na bayan gida mai taurin nan sai ga continuously kuma yana sa musu tauri amma kuma dan mutum ko ya dan sha sugan shi alimisali ko zuma ba dole masa irin haka ba to wa'annan su chemicals ne to chemicals shine wannan sinadarai da ya kasance ba natural ba to sai ya kasance mutum ka zo kana konkwada kai kuma anaka kana jin dadi bayan za a faɗa sunayen kamfanonin amma a sani cewa duka lemun kwalba dai ga mutum zai zo na konkwada in dai ba wanda aka hada bane a gida din alimisali ayaba a zo a ce an samu mangoro ne a zo a ce an samu irin shi lemun na bawo a zo a ce an murza shi ko kuma a zo a ce an yi mixing din shi ya zo ya bada wani sinadari ko kankana a zo a yi mixing din shi so duk waɗansu wanda ba irin wannan ba za su iya jawowa irin wannan constipation din wato bayan gida mai tauri yayin da suka jawo bayan gida mai tauri kuma sai mu dawo bayanin da ne a baya wanda zai iya sa a samu wannan matsala na wato ainihin basir ambacin mai koshi kuma gaskiya har yanzu ne ban ga wani standard binciken da ya nuna cewa eh dan akwai mai ko yana sa wannan bayan gidan ya zo ya kasance ya tauri ba ko kuma yazo ya jawo basir amma sai dai ilimi yana da fadi amma dai bisa ga karatun da nayi da binciken da nayi ban taba jin inda aka ce maiƙo yana da alaka da wannan matsala na basir din ba sai daga wanda yake da shi akwai wanda hala yake damun shi in yaci amma ba wai dan yana sawa ba
Shin suwaye suka fi barazanar kamuwa da ciwon basir?
Mutanen da suka fi kamuwa da wannan basir din su ne kamar haka. Na farko mai kiba, wanda kiban shi yana da jiki sosai kenan ko? Na biyu kuma mace mai ciki, saboda shi ma ana iya samun bibin da yake cikin nata yana danna hanjinta. As a result of that sai jawo bayan gida mai tauri, yayin da ta zo bayan gida yana mata wahala. Haka ma kuma hormonal changes, haka wato sinadarai na jiki da suke canzuwa yayin da mace take da ciki. Na uku ga wanda yake dauka abubuwa masu nauyi, musamman da suke irin exercise din nan wanda ba dan cika samu sa environment din mu ba. Sai kuma na hudu ga wanda ya kasance cewa yana yawan samun bayan gida mai tauri da bai yi komai akai ba, ko kuma ya san abin da yake ci ko yake sha babu isasshen ruwa a ciki, wato ga wanda baya yawan shan ruwa kenan, ko da ga kwana ɗaya bai sha ruwa ba, kwata-kwata bai dame shi ba, saboda me yasa ya ji ya sha wannan zokon a ya sha wancan kunun ayan wanda ba laifi bane kwata-kwata, sai dai amma ruwa pure one, asalin ruwa mai tsafta yana da kyau mutum ya kasance yana sha, ko da ma a zo a ce baya jin kishi, wannan dole ne saboda yana taimakawa gurin preventing wannan. Sai na gaba kuma ga wanda suke da chronic cough, wato wanda suka dade suna tari kenan, tari saboda yana jawa intra abdominal pressure, so anything, duk wani abun da zai iya jawa intra abdominal pressure to shi ma zai iya jawa wannan problem din na hemorrhoid din nan.
To likita, shin cutar basir na ɗaya daga cikin cututtukan da ake iya gado?
Bisa ga binciken da nayi da karatun da nayi, ban taba jin an ce ana gadon basir ba, saboda kamar yadda na faɗa, duk wani abun da zai kasance cewa ya jawo pressure a cikin dubura wanda zai sa wa'innan jijiyoyin da suke kawowa jini sun kumbura, to abu ne wanda zai iya jawo basir. So kun ga kenan, koda mutum ya kasance cewa yana da family history, wato ko iyaye mace ko namiji suna da shi, in dai zai kasance ko za ta kasance sun yi preventing ko avoiding wannan pressure din tare da bayan gida mai tauri, yawan zama a shadda saboda mutum bai samu ya bayan gida ba, ko kuma cin wani abu, ko kuma rashin shan isasshen ruwa, to duk in dai mutum zai iya preventing ko ya guje wannan abubuwan, ko da ma kasance in gidan su kap gabaki ɗaya suna da basir, to shi ba dole ya kasance ya yi ba.
To shin ma menene ya kamata mai fama da ciwon basir ya kauracewa?
Babban abin da ya kamata mai ciwon basir ya kauracewa shine bayan gida mai tauri, saboda already yana da wannan matsalan ciwon basir din. Sai kuma zuwa malamin gargajiya dan ya kasance cewa zai bincike ka, ko kuma ya baka, ko kuma ya baki magani. Yayin da kai haka, to asalin babban kuskure kenan. Saboda kamar yadda na faɗa a baya, ba dole ya kasance basir din bane, amma a zo a ce ma an tabbatar miki ko an tabbatar maka da basir, me yasa kake tunanin cewa ba za ka koma asibitin da aka tabbatar maka kana da basir din ba, ko maka je ma babban asibitin da yafi shi dan neman lafiya, ba sai ka gangara gurin malamin gargajiya ya baka wa'insu jikon da baka yarda dalilin da ba zai taba kawowa cin nasara a wa'innan magungunan ba. Saboda me yasa wa'innan wato ainihin hemorrhoids din nan suna nan birjik, suna nan ire-ire, kamar yadda muka faɗa, muna da internal, muna da external, wanda zaka je ka same shi na gargajiya ko kuma likitocin da basu kwarance ba, wanda ba a cika samun su ba, ko kuma wanda suke kiran su kansu suna da likitocin da ba likitoci bane, ba abun mamaki bane, ba dole sun tabbatar da wannan ilimin ba. Wani ya zo maka da thrombus, alal misali hemorrhoid, sai ka zo ka ce masa kaza yake da shi, ko kuma ka bada maganin da ba shi bane, to sai sa yana da kyau in kana da shi, in kina da shi, babu kwanto abinda mutum ya fi kamata ya sa himma a kai ya je gurin ƙwararren likita wanda zai bincika, wanda zai duba, wanda kuma zai bada maganin da ya fi cancanta. Na biyu kuma shine duk cin wani abu da zai kasance cewa ya jawo bayan gida mai tauri. Sai kuma na ukun shi shine mutum ya kasance yana yawan cin ko shan ko yin abinda ya san cewa zai sa bayan gida ya zo masa da sauki, ba kuma ina nufin ya zo masa da gudawa ba, dan shi ma gudawa in ya kasance ya dade mutum yana yi, mace ne ko namiji, to shi ma zai iya kosin ko kuma ya jawo irin wannan matsala na shi wannan hemorrhoid din, amma bai cika faruwa ba kamar yanda in bayan gida fiyin tauri ko yawan zama a shadda, ko kuma ya kasance mutum yana zama a shadda, gashi ba bayan gida mai tauri bane, amma yanayin zama a shadda ne ba daidai ba, dan yawanci mutane suna da shadda akan tabbas mai kyau, amma kuma irin zaman da suke masa shine zaman cikin mota, alal misali mutum ya zauna, ko kuma zaman cikin keke napep, wanda kuma bincike ya nuna inda hali yana da kyau ka dan daga kafanka a ce akwai dan wani karamin table da za a zo ko box wanda zaka daura akai, wannan daurawa kan zaka yi yana taimakawa gurin relaxing wa'insu daga cikin muscles din da yake cikin duburan mutum, sai kasance bayan gida zo mai sauki, amma rashin dagawan yana din sawa su dame, to sai sa ga mutum gashi bayan gida a cikin shi, bayan gidan baya da tauri, amma irin zaman da yayi akan wannan toilet din shine yake hana fitan wannan bayan gidan, to wannan ko sai ga mutum ya zo yana ta straining, wato wannan niche da na faɗa din nan wanda zai zo ya hana fitan bayan gidan, ko kuma bayan gidan ya fita amma da kyar, ko kuma wannan ma ba zai fita duka ba, sai mutum ya zo ya ce yana da bayan gida mai tauri. A'a, ba bayan gida mai tauri bane matsalanka, ko kuma mun sanin ki, but rather zama akan shan dan shine babban matsalan da yake iya jawowa wannan matsala na hemorrhoid.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke da zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka domin ganin shirin ya zo muku, sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Muslim Bello Katagum, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake muku fatan mu huta lafiya.
Madalla, yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
Daga nan Iblis Evangelic de la République du Niger sashen Zender, muna yi ma'an Ubangiji Allah godiya domin wannan lokaci da kuma damar yi muku nasiha akan haɗin kai a al'umma. Haɗin kai dai sai ka ce magana cewa da ake yi yau da kullum a ko ina, kuma bisa yana nuna cewa bukata ce ta dan adam. Tun halittar duniya Ubangiji Allah ya yi yadda dan adam za su zama da haɗin kai ta wurin, idan aka ɗauki misalin aure, wannan shine ya zama tushen kafa al'umma cikin duniya, saboda dukkan al'ummar duniya sun samu tushe ɗaya daga Adamu da Hawwa. Saboda haka, bisa ga wannan tunani da nazari, muna iya fahimtar cewa haɗin kai ya zama abin nema ga jama'a. Sannan idan muka dubi rayuwar yau da irin kalubalai waɗanda ɗan adam yake fuskanta, ayi magana talauci, ayi maganar cututtuka iri daban-daban da suke aukuwa cikin duniya, kalubalai iri daban-daban, ana iya fahimtar cewa in ba tare da haɗin kai ba, ba za a iya ayi nasara a kai ba. Wannan rashin haɗin kai shine yake kawo tashi-tashin hankali a wurare daban-daban da muke shi. Alhali kuwa Ubangiji Allah ya nuhi mutum da yayi zaman salama, saboda idan aka dubi yanayin iyali, kowa yana da nasa iyali, kowa yana da nasa aiki. Duk da Ubangiji Allah ya halice mu ta tushe daya, ya kafa iyaka ga kowane mutum. Mutum yana da iyalin shi, shine yake mulkin iyalin shi, ba makwabcin shi ba. Idan aiki ke gare ka, kuma kai ne ke gudanar da aikin ka, ba wani yake yi maka shi ba. Amma duk da haka, ana buƙatar makwabcinka domin aikin ka ya ci gaba, kana buƙatar makwabcinka ya kama maka. Wannan duka alamu ne da suke nuna cewa akwai buƙatar haɗin kai. Kasashe da dama suke yin gungu-gungu, suke haɗa kansu domin su ƙalubalanci waɗansu matsaloli waɗanda suka shahe su, ko ya shahi tattalin arzikin ƙasa, ko ya shahi ci gaban jama'a. Waɗannan al'ummai sun gani ya kamata su haɗa kansu da wuri ɗaya, su yi nazari. A mutum biyu sun hi mutum ɗaya, nazarin mutum biyu ya hina mutum ɗaya, saboda abin da wani bai hango ba, wannan yana iya hango shi, har ya sa su haɗa kai su yi wani abu wanda zai sa ci gaba. Yadda ɗan adam ya hito daga tushe ɗaya kamar yadda Allah ya halice shi, haka nan kuma yake buƙatar ƴan adam ɗin nan da ya halitta su yi zaman jiyayya cikin zamantakewar su, su yi zaman lafiya. Saboda haka Allah kullum yake kira mu da cewa mu nemi zaman lafiya tare da kowa. Kuma zaman lafiya ba cewa ba sai wanda ke ƙaunar ka, amma har ma wanda baya ƙaunar ka, kana neman hanyoyin da za ka yi taɗi da shi domin ku zauna lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Na zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Julie Ladis Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.